كما صليت على إبراهيم وعلى آل العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل العالمين إنك حميد مجيد. أن أوى إياه ماتا da aka tattara a wannan waje mun bi gaisuwa da sallama din ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ya dai ba an safa to ko an fara gajiya da Ramadan din ne to Allah karba ayyukan kafin malamin da muka ga ta fito yana fitowa a gidansa mun bi sawun su kuma yana zuwa cikin ikon Allah yanzu muna sanar da ku addu'ar da kuka yi ta barawon barayin da suka sace mana kai Allah to na ashirin su dukan su suna gidan kaso kun san gidan kaso to dukan su an kama su kuma sun tabbata su suke wannan satar kuma insha Allah za mu bukadi na kayayyakin mu sai an biya da karfin Allah shi yasa aka ce in kai addu'a Allah zai karba to mu ta addu'a Allah ta'ala ya samu na cikin wanda zai enta a wannan wata mai albarka kusan babu abin da yafi addu'a muhimmanci saboda muhimmancin addu'a annabi ya kira ta takwabi ta mu'mini kuma na san insha Allah in Allah ya da babu alamar wuta a jikin mu insha Allah duka za mu shiga aljanna da mu da iya mu in Allah za mu shiga aljanna kuma Allah ta yi kewu abinda nake so ba ƙara fahimta shine zuwa wajen karatu domin Allah wallahi shine babban abin da ya kamata ku rinka yi idan kika zo wannan filin karatu domin Allah to wallahi Allah zai bukadinki amma in kin zo da wani nufi a bari in nuna irin zoben da in ke sawa a nan abokiyar zamana na karatu ita ba ta isa ta san irin ta ba a bari rigar da na sa ko kimar ina ba irin nata bane ba kina ta gille kina ta gilali don ka bakantawa ɗan uwarki to wallahi garan ma ki zauna a gidanku zai fi miki rufin asiri kuma na san ma ɗabi'unku ba irin su bane ba Allah ta'ala taimake mu kafin zuwan malam kun san Hausa Turawa suka ce akwai wani abu da ake ce masa multipurpose wato ko ina da ruwanka to tunda bai ƙara so ba za mu gaci shi a larabar mu da yake wannan waje dan mun nasiha takaitacciya kafin iso romala in ga zo shi ko malai ga dora akan abin da yake ba ta dora araba bismillah kuma kafin araba karba shi ma alaran mun cikin ikon Allah yau an tashi da rashi a cikin gidansu akwai babbar yayansu Allah ya karba rayuwarta to a Kano za a yi mata janaza muna addu'a Allah ta'ala gafarta mata ba shi ma akwai nan zuren sarkin azure Mustafa wajen su Hajji Umar kai su ma akwai libdin katagu wanda mahaifiyarsa yar gidan ne ita ma Allah ya karba rayuwar Allah ya karba rayuwarsa shi kuma za a kawo shi daga Kano sai karfi mai zai janayyarsa a nan kofar fada muna fata duka za a sanya su a cikin addu'a da sura sauran duka wanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu baki da mu kuma Allah ya kyauta ƙarshen mu bismillah wala
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ci ikon sa da yaddarsa da rahmarsa ya ƙara dawo da rayuwarmu a daidai wannan lokaci da ake gabatar da nasiha a wannan mahalli mai albarka muna godiya kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara rayuwarmu ta shigo cikin wannan wata mai albarka kuma ma yasa muka sami wannan goma na ƙarshe ranaku masu albarka darare da kuma fararen yini wanda muke fata Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadunmu da muke gabatarwa duk wanda Allah ubangiji ya masa rahama ya datar da shi Allah ya kaddara rayuwarsa ya shigo cikin watan Ramadan to ba karamin godiya zai wa Allah ba saboda wani wata ne da Allah ya bude falalarsa bonus ne a duk wani mutumin da yake musulmi sai sa duk wanda Allah ya kaddara rayuwarta ta samu kanta a cikin sa to ta yi godiya ga Allah sosai kuma ma har Allah ya kaddara ta fado cikin wannan kwanaki goma masu albarka mai da hadisi ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala yana yafiya yana gafartawa yana yanta bayi a kowane rana a watan Ramadan amma idan aka shigo wannan kwanaki goman Allah na ninninka ladadaki ne da ninninka kuma yanta bayin sa daga wuta zuwa aljanna ashe in kin samu kanki a ciki zaki godiya ga Allah saboda lalle Allah ya miki baiwa Allah ya soki da rahama da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake cewa mala'ika Jibril ya zo gare shi yake ce masa Allah ya turbuɗa hancin mutumin da watan Ramadan ya kama bai yi wani abin da Allah zai yafe masa ba to lalle mu san cewa wannan kwanaki goma na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tagaya mana falalarsu kuma yake tashi da kansa shi ma yake kala shadda mi'zaru yake kala damara wannan tunkaran wannan kwanaki goma da qiyamul layli da karatun alqur'ani da fadada sadakoki wannan su ne manyan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kara yi a wannan kwanaki goma sai yasa in Allah ya kaddara rayuwarki ta shigo ciki babban abin da ake fata a gare mu shine mu ƙara tashi matsayi wurin ibada musamman lafiya ma qiyamul layli kamar da za a gani cewa a wannan kwanaki goma an samu kai a cikin fara tahajjud tun daga shekaran zujjiya zuwa jiya inda aka fara gabatar da wannan sallah mai albarka ana sarar da ko ana tunatar da yan uwa lalle a tsayu a kayin wannan kwanaki goma kuma wannan darare masu albarka tunda muna fata ne muna kirdado kuma muna neman dacewa da wani dare da Allah ya ce mana shi inna anzalnahu fi laylatin mubaraka Allah yake gaya mana cewa ya saukar da littafin sa mai girma alqur'ani fi laylatin a cikin wani dare mubarakun mai dimbin albarka Allah sai zai gaya mana menene albarkar a cikin wata sura sukutun sai ya ce mana inna anzalnahu fi laylatil qadr Allah ya ce mana lalle Allah ya saukar da littafin sa mai girma alqur'anin sa littafin da yake dama watannan watan sa ne sai sa Allah ya ce mana shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to a cikin sa ma Allah ya zabe wanda ya zabi wannan daren da yake kiran sa laylatul qadr Allah ya saukar da littafin sa mai girma a kai kuma Allah ya albarka a wannan daren sai Allah ya gaya mana cewa shi wannan daren fa wa ma adraka ma laylatul qadr mai ya sanar da ke ya baiwar Allah shi ko ita shi laylatul qadr nan Allah ya ce mana fa mu sani laylatul qadri khairum min alfi shahri laylatul qadri fa yafi watanni dubu a wajen Allah alkhairi alkhairin da wannan daren kadai yake da shi khairun min alfi shahrin yafi watanni dubu na duniya ba dalalan su ba da yinin su da kwanakin su gaba daya yafi su alkhairi wanda malamai suke cewa shekara 80 ne da 3 da watanni 4 wannan daren shi kadai yafi waɗannan shekarun da yake yi wahala ke baiwar Allah ki riski wannan rayuwar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yawanci wannan al'umma ta sa muna karewa ne rayuwarku mu suna karewa tsakanin shi ba guda take 60 or 70 shekara 60 ne ko 70 rayuwar al'umman nan take karewa to ashe rayuwar ki ma gaba ɗaya bata kai yini ai bata kai dare na lailatul qadri alkhairi ba tsawon ranakun da zaki wanda wannan tsawon ranakun da zaki ba yawanci ba ibada bane ba rayuwa ne da wasu abubuwa da sabanne da yawa da ake to ashe idan Allah ya maka baiwa ko Allah ya miki baiwa ya miki falala rayuwar ki ta dace da wannan dare to Allah ya kaddara miki dimbin alkhairi kuma Allah yayi ne a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya zabe mu ne yace mana kuntum khairu umma ukhrijat linnas Allah yace mana ita ce mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar da mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda abin da yasa Allah yace muka fi kowace al'umma alkhairi saboda umarni da muke yi da kyawawan ayyuka da hani da ake da munana ayyuka wa tu'minuna billah Allah ce ita kuma wannan al'ummar tayi imani da Allah karfin imanin ta da Allah Allah ya sa ta zama tafi kowace al'umma alkhairi sai sa Allah ya albarkace ta da wannan daren lalle goma na karshe ko goma da muke cikin nan goma ne masu muhimmanci a rayuwarki da ya kamata a ce kowane numfashin ki da zaki sheka ki fura a ce akwai wani alkhairi da kike gabatarwa a cikin wannan dare saboda a cikin wannan goma na kare goma kwanaki goma saboda muhimmancin su da tsadar su da kimar da Allah ya musu a rayuwarki kuma ya kaddara ya sa rayuwarki ta samu kansa ta ciki wanda duk wanda Allah ya kaddara mata rayuwarta ta dace da wannan kwanaki goma lalle tana kan alkhairi to wajibin mu ne madagi wannan tsayuwar dare muna gabatar da ibada bibiyin mu da me da karatun alqur'ani da tasbihohi da istighfari da salatin annabi mafi girman tasbihi da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada da muke yawan ambatawa nan ware shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar a ce diyinin kin nan daga karatun qur'ani sai wannan tasbihin ko astaghfirullah wa atubu ilayhi ko tuba zuwa ga Allah da neman gafarar sa ko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafifici wanda aka ga aka koyar da mu na ibrahimiya a ce a wannan kwanaki goma mun dage da su na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka mata mana ya kasance shi yafi kowa kyauta yafi kowa alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin mutumin da yafi kowa kyauta a wannan al'umma sai sa wani sahabi yake cewa yake gaya wasu mutanen sai ya ce musu ya qaum yace ya ku mutane na tafi daga wurin wani mutumin da yake kyauta da baya tsoron talauci idan yana kyauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya kasance mafi kyauta ne a watan Ramadan kuma yakan ninninka kyautarsa da sadakokinsa da infakinsa a wannan kwanaki goma na ƙarshe na watan Ramadan ba dan komai ba sai dan nema da dacewa da wannan daren da muke ambatawa to yake mai wa Allah idan a farkon Ramadan har zuwa ƙarshen sa biki samu kin yi koda zobo sau daya ko dibino kin kulle an kai masallacin anguwarku ba ko kin dama kuno kin kai musu ba ko kuma a kin dafa wata wani abinci daidai gwargwadon arzikinki kin kai musu ko kin tara wasu bayan Allah kin ciyar da su abinci ba to lalle baki makara ba muna cikin goman da aka fi so ma ki ƙara zagewa ki tattali ki ga kin taimaka kin shiga cikin mutanen da za su yi gogayya a wannan falala da alkhairi, mu sani cewa in faqi fi sabilillahi fa Allah yana ninninkawa bayinsa ne. Matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah ya ce misalin mutumin da ya fitar da dukiyarsa fi sabilillahi kamathali habba, kaman kwaya ne, anbatat sab'a sanabil, da ta tsirar da sanabil, sab'a sanabil, ta fitar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, a kowane zangarniya akwai ƴaƴa guda 100, in ka irga su shine 700. Allah ya ce to wallahu yudha'ifu liman yasha, to muna cin kwanakin da Allah yake ninninka lada ne, sai yasa ka zamana a wannan dalare kowace rana a rayuwarki, sai kin kirkiro wani abin da zaki sadaka da shi, ki tawassuli da shi ba dan komai ba, sai dan dacewa da wannan dare na Lailatul Qadr. Lailatul Qadr nan da muke magana akan sa, ana so bayan mutum ya gabatar da ibada kuma ya yawaita addu'o'i, da daga cikin babbar addu'ar da aka samu ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce addu'ar da ake so mutum ya yi ta neman afwa, neman yafiya, ita tafi kowane alkhairi. Lailatul Qadr ba hana ki nemi abubuwa na duniya ka ne ka tawassul da shi ba, amma ya kasance a doron zuciyarki, a dole zuciyarka bawon Allah, babban abin da kake nema a wannan kiyamul layli shine babbar manufarka na tsayuwar tahajjud, babbar manufarki na tsayuwar tahajjud shine neman afuwar Allah, neman yafiyawa ga Allah, neman aljannar Allah, saboda ita ce babban hadafin da yafi komai. Babu laifi daga baya kuma ki saka abubuwan da yake rayinki na bukatunki da alkhairi. Babbar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, Allah kai ne mai afwa, Allahumma innaka afuwun, Allah kai ne mai afwa, tuhibbul afwa, Allah kana son mai afwa, fa'fu anna, Allah ka mana afwa. To ashe wannan addu'a ne mai girman gaske. Allah an kira shi da sunansa afuwun, Allah mai yawan yafiya ne da karfi, kuma yana son yafiya. Ashe ke ma baiwar Allah, ki shiga wannan kwanaki 10 na ƙarshe a rayuwarki, kin yafe kowa komai a duniyar nan, ba ki wani mutum ɗaya a ranki nan yanzu da kike kulle wani abu wanda kike tsammani kike cewa sai kun haɗu a gaban Allah a muku hisabi. Ki yafiya, saboda ke ma ki samu wannan yafiyar. Sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu Allah mai yafiya ne, kuma yana son yafiya. Allah ka yafe mana. Wannan addu'ar ake son mutum idan ya dace da Lailatul Qadr ya tayi a wannan kwanaki 10 da ake kirdado, tabbas kuma a ciki yake. To kai bawan Allah, kai bawar Allah, babban abin da yake gare mu gaba ɗaya shine kaga kai yafiya, dan kai ma Allah ya yafe maka. Saboda rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala ce mana a cikin hadisi na Qudsi, irhamu man fil ardi, ku yafi ku yafiya ku rahama ga wanda suke bayina da suke kasa, yarhamukum man fis sama, Allah da yake sama yana zai yafe muku. To duk mai fatar afwar Allah, duk mai fatar rahmar Allah, duk mai fatar aljannar Allah a wannan kwanakin da yake kema ki yafe wa duk wani tsofuwar gabarki, duk wani matsala da kuka samu da kowaye, ki yafe mata, kuma ki tawassuli da wannan yafiyar da kike yi, ke ma dan fatan Allah ya yafe miki. Misali dama ga babu munar ɗabi'a ne wanda take sababa musifu a zukatan bayin Allah. To ki yafe, in kin yafe din nan, kin yafe daraja da ɗaukaka da take samun ki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ita afuwa, ita yafiya ba abin da take karawa bawa, wala zil bi afwin illa izza, ita yafiya abin da take karawa mutum shine izza da ɗaukaka. To tunda ban samu kanmu a lokacin da muke fatan Allah ya yafe mana, Allah ya ce mana to dama fa'fu anhum wasba, kai yafiya kuma ka was ka manta. To ki kaddara wannan yafiyar da zaki yi dan neman afwar da zaki a wannan kwanaki 10 dan fatan Allah ke ma ya yafe miki a wannan dare na Lailatul Qadri. To ke ma ki afuwa a cikin dukkan al'amuran da suka faru a rayuwarki, ba ki da wani kuljin da kika rike wa kike so sai an gamu a gaban Allah. baiwar Allah in an gaba a gaban Allah ke ma fa in Allah yace zai tono wasu abubuwan da kike a wasu bayin sa ko shi karan kansa ma ya kiyafe miki an samu matsala ita kuma wannan ranar iya abin da mutum yake so ba shine ya tsira ya shiga aljanna rana ne ta afuwa dama ake fatan Allah ya miki afuwa to fatan ki idan Allah ya sa kika dace da lailatul qadri Allah ya miki ya miki afuwa sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan addu'ar Allahumma innaka afuwun Allah kai ne mai afuwa ne tuhibbul afwa Allah kana son yafiya sai ki tawassuli ki ce ya Allah wannan yafiya da kake so dan neman soyayyarka Allah na yafi wa wanci abin da ya faru tsakanina da ita kaza kaza na yafi wa wani abin da ya sabe faru tsakanina da kaza da shi da kaza kaza na tawassuli ya Allah ni ma Allah kaman afwa a wannan dare mai albarka kowane dare yake kaddara cewa kin yafi kowa duk abin da yake kar kina ganin girman me wannan mutumin ta miki wannan yar uwa ta kace miki kar kina ganin girman wannan mutumin da ya miki wannan laifin a'a kina kallon girman wanda yake kiyafe wanda kuma zaki yafiyar dan shi shine Allah amma idan kina aunawa ai ta miki kaza ne ai kaza da kaza ta miki kaza da kaza kina tunowa wani abubuwan dama shi dan yake su yaudarar da ke yake kamba ma miki wani abun yake nuna miki cewa kuma wani abu ne amma lokacin da kika ga girman Allah kuma kika tuno cewa fa shi ma kina neman yafiyarsa shi neman yafiyar tasir da yasa kike tashi cikin daren nan kike salloli kike yi ne kina ambaton Allah kike yi ne kina sadakoki to ke ma baiwar Allah ki yafi wallahi a lokacin da kika yafiyar nan a lokacin zaki samu izza da daukaka a rayuwarki amma do me kullakullan nan da har abadawa yana da wasu abubuwan da ba zai yafi ba har abada mala aminu a rayuwarsa akwai kunci da yawa saboda yasa abinda yasa kullun abinda muke ƙara jaddada mana a juna cewa ita gaba da rashin yafiya fa kullun abinda take tana wahalar da zuciyar dan adam ne babban abinda take ƙara masa take tana sa masa damuwa jinyoyi ne guda biyu kullun a zuciyarka shi ne na farko kullun kina tare da me da damuwa a ranki na me da akan wannan matsalar tsakaninki da wannan yar uwar take ko tsakaninki da wannan mutum kuma ma duk lokacin da Allah ya hada ku sai kin ji kin samu wani kunci a ranki kuma ya hana ki sukuni ko ta hana ki sukuni kita za ka hana ki yalwa da mu'amala kina cikin warjinki kina cikin hirarki kina cikin annashuwa da kin hango wanda wai baku yi da ita kawai ki canja fuska ki kuntime ki sa wani tunani a ranki duk wargi da kike ki kasa yi abada Allah nabi kuma ki zo ki dasa gaba mummuna a hasada baka a ranki har abada ne wanda kuke gaba da ita ba ta fatan alkhairi ya samu ranta ai alkhairi ya same ta har abada wanda kuke gaba da ita ba ta fata ko kin fada ƙarya ne wannan shine zahiri ko kin ci ai ni ba na gaba da ita ni kawai dai ba mai ne a lokacin da kace aka ce ah wanta dai baiwar wanta dai an biya mata aikin haji to zaki ji wani abin ya bullo fa sai ko da kin ce Allah ya sanya albarka a harcinki amma a zuciyarki ki kike yi to dan Allah baiwar Allah ki yafe mana to mu sani muna wannan kwanaki ne na neman yafiya neman afuwar Allah to lalle lalle ne a gare mu wallahi indai muna so Allah ya yafe mana kamar da yake cewa mu yafewa bayinsu da suke bayan ƙasa to Allah ce shi ma zai yafe mana to mun zo yanzu muna neman yafiyarsa kuma ya ce mu yafewa bayinsa mun ki mu yafewa wannan bayinsa ko mu ce muna so ya yafe mana ba zai yi ba to kowa da take da wata tsohuwar gabanta dan Allah kafin ta tashi a nan wurin ta ce ta yafewa kowaye kuma duk girman abin kamar yadda muka ce ki duba girman wanda zaki yafiyar dan shi shine Allah ba ruwanki da ita menene wannan me abin da zai biyo baya shedan ne yake taraya miki yake kaddara miki yake kamba ma miki abin yake so dan baya fatan ki fada ci wannan rahama ita kuma kyakkyawar zuciya ne da yafiyar nan izza ne da daukaka da Allah ne miki musamman ma kike tawassuli da wannan yafiyar da a wannan kwanaki goma masu albarka da ake neman afuwa kike afuwar kike yafiyar asali ma kika aika mata wani abin alkhairi kawai ta zo shan ruwa daga an kawo dibino da kankana da kankara a ce daga gidan wance ne tace a kawo miki wanda ba kwa yin da kwaran suga bai tsarar da yanzu ko daga ajiye a gaban sa an ce ai in ji wance ne ta yi tace wancen ai shuru tukunna da tuno lalle fa wani abu ne mai muhimmanci daga ranar wani abin ya sauka zuciya ta Allah kai kuma wallahi muna fatan Allah zai yafi miki muna fatan kuma izza ne za ta biyo bayan rayuwarki dan manzo Allah ce mana ba abin da yafiya take kawowa sai daukaka da ci gaba da cin nasara a rayuwa amma duk mutum mai gaba za ka shi kullun a wahala yake kuma duk wadata da yake da shi za ka same shi a kuntace rayuwarsa take saboda me yasa babu wannan izzar ba albarka a rayuwarki to lalle lalle a wannan kwanaki 10 muna fatan a ce ƴan uwa sun yi kokari sun shiga cikin al'umma a rayuwar al'umma da kuma alkhairi na menene afwar da kuma me da kuma kyautatawa na infaki da muke magana akan sa a baya na son dan wasa kalma akayin abin da ya shafi taimakawa marayu wanda kun gani bayan Allah a kungiyoyi da yawa ana ta kokarin yin da za a tallafa wa rayuwar marayu akan abin da ya shafi dan abubuwan da za su samu na sutura da za su fito su ma tsaf tsaf a sallah babban abin da muke fata dama shi a rayuwar maraya ma babban da kullum muke jaddada akan sa shine ilmantarwa da tarbiyantarwa shine yafi komai amma ita wannan gaba wata gaba ne wanda da yawa ita ma akan rasa abubuwan da bayan Allah za su samu marayu kaga ana kokawa kun ji a wurin tafsiri ma wani wata ta rubuto dan Allah samu ƴaƴanta ko set biyu ne ko kaza kaza dan Allah duk wanda Allah ya mata falala a daina wannan wanka na kwanaki kaza 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 wani kwana ɗaya fa wata ba za ta iya yi ba ke kina da day one sallar ki da day two sallar ki da na kwana na uku duk zaki canja kaya ne to ana fatan mareniya ne fa kwata kwaya ɗaya ana so ta sa na ranar sallar a wannan kwanaki nake da za a sa akai miki kala bakwai ko biyar ko hudu ko uku a dauki daya akai a wannan kwanakin ai tawassul da shi in Allah da baya sana zaki ga albarkar suturar da ubangiji zai kawo miki a taimaka musu kuma da abin da za a ci ranar sallah wanda shi ma za ku samu ana ta kungiyoyi da al'umma da yawa da suke kokari suke sassakawa cewa lalle lalle a ga an taimaka a wannan nau'in marayu an sa su a cikin wannan an fitar da su a wannan dan damoyin da ake fatan cewa yaro duk ranar sallah in dai bai samu sutura ba akwai matsala akwai abin da yake darsuwa a zuciyarsa musamman kamar yadda ake ta bayyanawa marayan akwai damuwa tsewa a zukatansa muna fatan lalle lalle a wannan kwanakin wata a tambarki da kika boye sai bikin wanci zaki dauko ta ko ba zaki iya ba ta gaba daya ba ki yanka ta biyu ki bayar rabi a kawo a wannan famar a raba wa marayu wata shaddar ki ko da ki boye ko wani kayan ki da kika sa ko wani aurawaro ko wani ko ba sabi ma dai wasu su shi ranar sabo ne a gare shi a ga an yi kokari an kawo surunan an taimaka da kuɗi an taimaka da abinci da za su yi amfani da shi a ce a ranar su ma sun fito kamar yadda al'umma suke fitowa sun sami wannan jin daɗin sun fito kamar yadda masu iyaye suke fitowa suke nuna annashuwarsu su ma a wannan ranar farin ciki da iri da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sakan ya sa mana shi dan mu samu farin ciki a shekara so biyu idi karama da idi babba to a ce ranar idin nan mun fito an fito kowane maraya a cikin garin nan a ce mun yi kokari wanda Allah bayyana mana su a ce mun sa su farin ciki a wannan ranar mun yi tawassuli da shi in Allah ya yarda Allah zai saukar mana da damuwoyi da matsaloli a wannan ƙasa ta mu bayan Allah muna goma masu albarka muna fata za mu zage mu dawwama a kayin addu'o'i na alkhairi lalle lalle muna buƙatar addu'a wa kanmu me tasa kanmu addu'a babbar addu'a da nake jaddada mana a kai shine mu yi addu'a nagarta makanmu salaha a kanmu mai ta'addu'a Allah ubangiji ya nagartar da rayuwarmu mai ta'addu'a Allahumma ati nufusana taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha mai taywar addu'an nan mai ta yawan addu'a kwanaki ne da Allah yake karban addu'o'in bayinsa, to lalle lalle muna buƙatar addu'a da akanmu, mai wa kanmu addu'a dan neman nagarta, sa'annan kuma mai addu'a wa ƴaƴanmu, lalle lalle ƴaƴanmu suna buƙatar mu mu saka su a cikin addu'o'i na alkhairi dan al'ummar mangaina tarbiyya take ƙara rurgujewa, wanda kuma duk lokacin da aka ce matasa tarbiyya su ta ɓaci, lalle lalle al'umma ta samu matsala. Kamar yadda Al-Malam Aminu yake gabatarwa cewa barayina da aka kama dukkan su ma ba duyawancin su ba gaba ɗayan su matasa ne, to yanzu a ce irin wannan matasan su ne a wannan al'ummar, in kun ga yadda suke a wannan abin ka zo ka gani zaka sha mamaki. To lalle lalle muna buƙatar mai ta'addu'a ma ƴaƴanmu da zuriya gaba ɗaya da al'ummar gaba ɗayanta, amma kowa mai ta'addu'a Allah Ubangiji ne ya nagartar da rayuwarmu, Allah kuma a gaba mai addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin rayuwa. An ga yanayin da muke ciki na ƙunci na rayuwa, an samu kai a cikin ƙunci na rayuwa, lalle mai ta'addu'a Allah Ubangiji ya sassauta mana wannan yanayin da muke ciki, Allah ya kawo mana sauƙi a wannan rayuwa da muke ciki. Mai tawassuli da wannan kwanaki goma masu albarka, da kuma fatan cewa rayuwarmu ta gaba za ta ɗoru ne a kayan tsari ko tarba ta addini, kuma duk wanda bata shiga makarantar addini ba, muna mata nasiha a wannan kwanaki na goma, ta addu'a ta fara islamiya tana yankewa, ta fara kaza tana yankewa, ta addu'a Allah ya sa ta samu dawwammamen tsari akan tsari na tarbiyyar neman ilimi a rayuwarta. Kar ta kasance a rayuwarta kullum alkhairi na neman ilimi yana zuwa gare ta yana yankewa, ta addu'a Allah ya dawwamar da rayuwarta akan tsarin neman ilimi. Mu sani bayan Allah wallahi ne ilimi da harkar ilimi a nan ne kadai ake samun jin tsoron Allah, wallahi duk mutumin da ya watsi ya yi nesa da ilimi har abada kullum yana nesa da jin tsoron Allah ne. Allah ya ce mana inna ma kadai yaksha Allah, masu jin tsoron Allah fa kadai Allah ce mun al-ulama, masu ilimi ne. To in dai kina so ki samu kanki a cikin mai jin tsoron Allah, to kullun a same ki a hanyar zuwa makaranta ko sauraron ilimi ko bin da tsarin ilimi yake. Ina ga anan dan dan dakata minti na okay to ina ga zan ba wani musulma shi ba dan kala minti goma, muna fatan a ce shi Malam Bello da Tabello, muna fatan zuwa goma da rabi Allah iso mana da shi, dan ya ce lalle lalle insha Allah zai zo. To kafin a announcement din za a ba shi ya dan faɗi minti ɗaya haka.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقدوة الصالحين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To nasiha kan ai ta kare, sai dai Allah shirye da mu ya rama kan dade Allah ba mai ikon yin aiki da abubuwan da ake karantar da mu. To amma tun da mallam ya magana akan abubuwa guda biyu, gaba ta farko ya magana akan yafiya, gaba ta biyu ya yi magana akan infaki, shine magana ta cewa fi sabilillah. To idan muka dawo fa'ida ta cewa fi sabilillah, idan fara da ita, mafi munin zunubi, mafi munin laifi a wurin ƴa mace shine ta zama karuwa. Kun san karuwa daban mai zina daban. Karuwa ta ware kanta, ta fita daga ƙarƙashin kulawar kowane dan adam a duniya, tana cin gashin kanta, tana ƙarƙashin kulawar kanta da kanta, kuma tana sayar da jikinta, tana biya wa kanta buƙatu, ita ce kira karuwa. To mai wannan matsayin taga kare, mafi wulakantuwa a cikin dabbobi, yana cikin wani hali na bukata da kunci da damuwa, ta shiga hidima ta taimake shi, ba ta fato ba karuwancin ba, ta taimaka masa kawai, ta shayar da shi ruwa, saboda bukatuwa da Allah yake da ita ta jin tausayin rai da taimakon sa wannan dalilin ya zama sababin yafe mata ta zama yar aljanna to mu duba fa'ida da giman da girman ciyarwa ko taimakon mabukaci ko ma da shi a cikin addinin musulunci sannan ku duba bukata ta tausayawa rai mata ce ta kwarai mai kirki mutum mai matar gida matar wani matar wata tsiya a cikin musulunci ta ganawa kyanwa kuliya azaba ita ma kyanwa kun ga ba ta da ba ce mai kima ba sosai amma ta kunta ta mata ta ba ta wuya ta gallaza mata Allah ya mata ukuba da wata jahannama sakamakon wannan gallaza dabba da ta yi to za ku mallake ka fa'ida da take tsakanin taimakon mabukaci mutum dabba ma ga abin da aka mata aka tsira na tunai taimako ga kuma abin da aka mata aka wulakanta aka samu azaba balle kuma aka dawo kan dan adam to duk abin da zai yi mu iya kokarin mu wajen taimakawa da kuma magana da wani dan rashin fahimta a wasu lokuta in an ce taimako sai ka fara hararo ko wani gwamna ko wani sarki ko kuma na wani mai arziki kai cikin dubin ka daya zaka iya neman taimakon Allah da ita ka samu ajira da ita abin da yake cikin ta ba ma dukanta ba kowa iyayen taimako ne gwargwadon abin da Allah ya hore masa na arzikin sa to wannan kenan abu na biyu batu akan yafiya amma hadisi ne ga tsinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce akwai mutumin da idan ya maka abu yanzu kana miƙewa zaka rama saboda kai ka isa ka rama ka kai ka rama ka fi karfin sa amma akwai wanda idan ya maka abu wallahi daga nan har a tashi kiyama ba kai saka rama ba saboda kai ya fi karfin ka ba biye da zaka dashi a duniya kamar sai Allah karama maka abin ka gobe kiyama a hannunsa kai kwata maka haƙin ka ko kuma duk irin abin da maka na in tutara ko zalunci kai dai baka isa ka kwata abin a hannunsa ba Allah sai an ta mai jiga sai kuma Allah ta mai jiga to sai aka ce kana da ikon ramawan wanda ya taba kan kana da yanci take yanzu ka murƙushe shi ka rama ko ka kwata abin da ya taba maka to sai ka haƙura ka yafe masa saboda girman Allah dan neman sakamakon ka a wurin Allah to ba za ka gushe ba sai ka samu abubuwa guda uku farko abin da aka kware ka in dukiya ce ko mutunci ko abu zai Allah zai mai maka da ninkin wannan dukiyar ba ma ita kawai ba ninkin ninkinta in kima za ka taba ko mutuncin ka Allah zai shafe gurbin ka sake daga darajar ka Allah zai kankare zunubin ka zai daga maka daraja zai mai maka abin da ka rasa kuma zai baka lada a wurin sa kuma za ka samu aljanna gobe kiyama to me fa wannan fa'ida kai fa iya abin ka za ka kwata in ka kwata amma kamar da malai faɗa yanzu akan nan ba gabar shekara 8 goma mata nan a zukatan wasu mu ba mata bana ba har abada ba ni ba shi har abada ba ni ba ita ba za mu zauna ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza kuma ka neman Allah maka abuwa ka neman ka shiga aljanna ka kuntata zuciyar ka wahala rayuwar ka to ya kamata mu gyara Allah ba mu ikon gyarawa tun daga malam ya iso da ma rashin sa ne ya samu ka furta wata kalma ɗaya biyu Allah amfana da mu abin da muka ji abin da aka ji bakin mu dai da ba mu ikon a gida shi abin da aka ji mun kuskure da ma mu masu kurakure ne kuma ba abin ne daga gare ba abin ne gare mu ba Allah ya samu dace Allah ya samu wani lafiya wallahi bismillah
dokta mun mata